الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ce daidai da 2 ga watan Juma'a da Saliya, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 16 ga watan mai shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 5 daga cikin jerin 5 karatuttukan ainihin wato littafin fiqh sira na Dr. Zaid, wanda ainihin muka fara karanta makonni kaɗan da suka gabata. Har yanzu muna shimfiɗar wannan littafi wadda take bayyana manufa da ta sa ya rubuta littafin, da kuma tsarin da ainihin ya rubuta littafin, da kuma tarihin rubutun ainihin littafin. Malam ya ce wa qad tawalat al-kitabat fi sirati an-nabawiyyati al-atras al-qadim wa al-hadith. Hakika rubuce sun rinka zuwa wani bayan wani, ko ɗaya bayan ɗaya, game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan tarihi wanda yake mai matuƙar ƙanshi tun da har zuwa yanzu, duk baki ɗaya waɗannan rubuce-rubuce da ake ɗaya bayan ɗaya game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ana ƙoƙarin yin haka ne ta'abiran an makanatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil nufus, saboda ƙoƙarin bayyana matsayin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi a cikin zukatan musulmi da kuma malaman da suke waɗannan rubuce-rubuce. Wa hubban fi mu'ayashati hayatihi al-karima, da kuma ƙauna da ainihin wato yadda rayuwar shi take, wato ƙauna zuwa ga ainihin abinda yake fassara rayuwar shi wadda take ainihin mai girma, al-atra wadda take mai matuƙar ƙamshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa raghabatan fil isham bi taqdim hadhihi as-sira al-khiyara, sannan kuma da kwaɗayi domin samar da gudunmawa wajen gabatar da wannan tarihi wanda yake zaɓaɓɓe ne, wannan muzaj al-amsal lil umma, kuma babban abin koyi ga ainihin al'umma na gari. Wa qad ikhtartu li nafsi al-kitaba fi fiqh sira, yace sai dai kuma ni na zaɓa wa kaina in yi rubutu ne game da fiqhun da ake samu game da sira. Wa ma sayajiduhu al-qari'u huna huwa fiqh sira, huwa fiqh siratin. Malam ya ce rubuce-rubucen da mai karatu zai samu a cikin wannan littafi to fiqhu ne na sira ɗin, wato ilmomi ne game da tarihi ɗin. Walaysa kitaba siratin, ba wai littafi ne na tarihi ba. Zalika, abinda ya sa haka kuwa, anna siratal karima lil mustafa mudawwana, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai girma tarihi ne wanda yake rubutacce. Wala sabila fi asrina li ta'ammuli ali muta'ammilin an yudifa alaiha, babu wata hanya da duk wani mai lura duk basirar shi da zai iya ƙara wani abu a cikin tarihi ɗin. Wa inna ma yastanbitu minha al-mazida min ad-durusi wal-ibar, sai dai yayi ƙoƙarin ainihin wato ciccire wasu darussa da kuma wasu al'amura na lura daga cikin waɗannan ainihin wato tarihi, wanda yake wannan kuma da gargadon fahimtar kowa, da gargadon yadda al'amarin yake ƙaruwa. Wasta ma yaftahu Allahu alayhi, gargadon yadda Allah madaukakin sarki ya mishi buri. Abinda malam yake so ya ce shi a iya fahimtar da ya gino a kanta, yana ganin cewa za a yi rubutu game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin, to ba wani abu ne za ka kawo wanda yake magabata da su kawo ba. Duk abin da za ka kai ka komo sai dai ka rubuta daga abin da suka rubuta. To kenan, ashe yanzu abin da aka fi bukata shi ne, ga abin da malam yayi shi ne zan fassara muku yanzu tare da shi da wannan bayanin a nan ba. Na farko, a dubi ita sira ɗin sai a tace abin da su magabatan suka rubuta. Na biyu, sai a gina hukunce-hukunce a kan wannan tataccen, shi ne abin da malamin yayi, tare da cewa duk wanda ya saba mu'amalantar sira da tarihi to ya san akwai wasu matsaloli tattare da su. Shi ne akwai wurin da ba a kai za ka ga labarin da duk al'umma sun gino a kan shi, amma wannan labarin ba shi da inganci ko kuma ba shi da isnadi. Rugurguza wannan labarin, rugurguza wani ɓari ne ko wani ɓangare ne mai girma na tarihi ɗin, to amma babu yadda za a yi. malaman hadisi suna ta'ammuli ne da abin da ya tabbata, sai dai kuma ƙari akan haka su malaman tarihi suna da wata hanya ta tace a wurin wato tarihi ta hanyar duban wasu ƙa'idoji waɗanda daga cikin waɗannan ƙa'idoji akwai labarin da ya biyo yaɗu a ainihin cikin garin da al'amari ya faru, wanda wannan labari ko da ba a samu shi ta hanyar masu riwaya ba sai dai ya zama irin kunne ya girmukaka. Sannan sai su dubi wannan labarin baya karo da wani abu wanda yake tabbatacce ne a cikin wannan kabiyar, to sai su karbe shi a matsayin labari wanda za su iya gina wani tarihi ko kuma wani hukunci a kai. Misali, yana da wahala yanzu ka samu ainihin salsalar tarihi wane ya bi daga wane, wane ya bi daga wane, wane ya bi daga wane, akan cewa an samu wani sarki a kasar Zazzau mai suna Ali dan Sidi yayi sarauta, ka samu labaran shi daya bayan daya. Amma in ka je duk inda ka zauna a ainihin wato fada ta Zazzau, da duk inda ka samu wani tsohon mai sarauta ko wani dagaci ko hakimi, zai iya baka wasu labarai daga abubuwan da suka shafi rayuwar Ali dan Sidi. To wannan sai yasa malamai masu tarihi da labarai zukatansu sai su natsu akan ainihin rubuta waɗannan abubuwan da suka ji game da Ali dan Sidi. Amma duk abin da suka ji kuma zai saba ko ya rusa irin siffofin da suka rinjaya game da shi, to sai su janye wannan. Wannan tana daga cikin hanyoyin da su malaman tarihi da sira sukan bi wajen duban abu da rubuta shi, wanda yake ƙari ne akan ƙa'idar malaman hadisi. Ke sa idan malamin hadisi zalla idan ya shiga ɓangaren tarihi, to sukan yi kuka da shi, yakan yi musu ainihin jinaya, yakan yi musu ta'adi saboda abubuwa dawa yana rugurguza su. Domin mafi yawancin al'amuran da ake ruwaitowa dangane da ainihin wato tarihi, za ka samu in dai ta hanyar malaman hadisi ne, to za ka galibin abubuwan ba su tabbata ba. A ƙarƙashin wannan jama'a, malamin ya yi ƙoƙari, ku ji abin da nake cewa, ya yi ƙoƙarin tace abubuwa masu ɗimbin yawa, sannan sai ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce a cikinsu. Amma akwai abubuwa kuma waɗanda da dama ko dai yana sane ya tabbatar da su, ko kuma ainihin wato a bisa rashin sani sun ainihin shigo mishi cikin littafin. Domin wannan littafin yana daga cikin littafin da ya samu cikakken abin da ake kira academic work, wato ya samu aiki a bisa tsari da manhajiya irin ta ilimi. Domin da ya rubuta littafin ya gabatar da littafin da wasu manya-manyan professors, kuma sun karanta littafin ne tun daga farko har ƙarshe, ba irin karatu na tasaffuhi ba, a ɗan buɗe nan a ganan, a ɗan buɗe can a ga can, a'a suka sa karanta littafin tun daga farkon shi har ƙarshen shi, wanda wannan ya taimaka wajen jinkirin buga littafin. Sai dai kuma wannan ya sa littafin ya wayi gari, ya zama ɗaya daga cikin tafai mafi inganci a wannan babin. In ma ba a iya sani na in ce littafin da ya fi kowanne inganci a wannan babi na fiqhul sira ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan haka sai malam yake cewa, na zaɓar wa kaina in yi rubutu ne game da fiqhul sira. Abin da ake nufi fiqhul sira ɗin, kamar yadda muka sha bayanai a baya, su ne tarihin za a kawo a taƙaice, to sai a fitar da wasu darussa waɗanda za a gina rayuwar addini da yau da gobe a kan wannan abin da ainihin aka kawo ɗin. Sai ce don haka littafin ba littafi ne na sira ba, sai dai littafi ne na fiqhul sira. Ina fatan ku kiyaye ku bambance da ma, domin aikin malamai na sira yana haɗuwa da kusan irin aikin malamai na tafsiri. Misali yanzu jama'a, tafsirin Ibn Kathirin tafsirin Al-Qur'ani ne, amma wani lokaci sai ka ga ya buge kuma game da tafsirin ayatul ahkam, ayoyin da suka zo ne hukunce-hukunce, ya buge yana magana a kansu. To kenan me ya amfanin tafsirin Qurtubi, me ya amfanin ahkamul Qur'an na Jassas da na Ibn Arabi da na Sa'id da na Sabuni da sauransu? Su littattafai ne waɗanda kaɗai suna ƙoƙarin cire hukunce-hukuncen fiqhu da suka zo a Qur'ani. Abin da ya shafi tafsirin Ibn Kathirin kuwa, shi kuma littafi ne wanda ke ƙoƙarin fassara maka ma'anoni na Al-Qur'ani mai girma. To amma a cikin waɗannan ayyukan nasu mabambanta, wannan yana ƙoƙarin fassara ma'anoni, wannan na ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce, kun ga ayyukan mabambanta ne. To za ka ga wannan yana shiga cikin aikin wancan, wancan yana shiga cikin aikin wannan. Za ka ga wani lokacin Sabuni a cikin ainihin wato a littafin shi Rawa'i'ul Bayan,
ko kuma Qurtubi a cikin ahkamul Qur'an ko Ibn al-Arabi ko Jassas ko Sa'is ko wane ne daga cikin zaka ga lokacin ya buge kuma da kokarin fassara aya wanda asali wannan ba ita ce muhimmin shi ba to haka zaka ga malamin sira yana rubutu game da sira amma sai ka je lokacin ya tsaya yana fitar da ainihin fikr sira kama al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad kama al-Imam Muhammad Ibn Abd Wahhab a cikin Mukhtasar Nasira kama ainihin Abdussalam Harun a cikin Tahzibus Sira wadannan malaman asali sira ce suke rubutu amma lokacin sai ga suna fitar da darussa wadanda ake diba daga sira din to haka su kuma wadannan malaman da ke cewa fiqh sira su kuma lokacin sai ka ga sun buge game da kawo tarihi wanda su ga haƙƙin su lazimi ne domin kamar wanda yake kokarin fitar da hukuncin Al-Qur'ani ne ai dole ne ya kawo ayar da zai cinye hukuncin a cikin ta to haka wannan ma dole ne ya kawo nassin tarihin da daga shi ne zai cire wasu darussa ina fata an gane amma dai abin da yake karrara maka shine ne littafin asali ba littafin tarihi bane littafi ne na fiqhin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga inda ilimi yake iya bambance abubuwa ko yanzu mutanen da ba harkar ilimi suke ba sai ce to me bambanci tsakanin fiqh da sira da kuma littafin sira din sai a ce akwai bambanci ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka yace zalika abin da yasa daha sai ke cewa wa inna ma yustanbatu min hal mazidu min ad-durusi wal ibad wafqa ma yaftahu Allah alayhi wa huwa ma hawaltu an uqaddimahu huna laka ayyuha al-qari' al-karim ya kai mai karatu abin girmamawa abin da ne kokarin gabatar maka kenan anan shine fiqh sira din ina fata an gane sai malamin ya iqtibasi da cewa وَلْيُنْفِقُ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا kun ga yadda malamai suke aikin su yanzu ne iqtibasin ma da yayi yana dauko maka ara ne akan ya fitar maka da ma'anar da wannan da yake magana yanzu Allah madaukakin sarki ne yake cewa liyunfiq ذو سَعَةٍ min sa'atihi ne walwata ne wadata in ya tashi ciyar da matar da ya saki ko kuma dan da ainihin aka haifa mishi ba a cikin gidan shi ba sai ya ainihin wato ciyar da su da gargadan wadatar shi wannan kudura alaihi rizquhu amma wanda aka kuntata mishi arzikin shi ya zama talaka ne falyunfiq mimma ataahu Allah sai ciyar daga abinda Allah madaukakin sarki ya bashi din nan a halin kunci da rashin wadata la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa wani rai sai abin da ya bashi sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki a bayan dukkan wani tsanani mu dubi wannan aya da abin da ainihin malam yake kokarin ya gabatar mana shine yana cewa abin da shi yake fahimta kenan kowanne malami yake kokarin rubutu game da fiqh sira abubuwan da zai cire na darussa daga gaba kaza ba su ne abubuwan da kuma wani zai cire daga gaba kaza ba jama'a kun fahimta kenan wani zai iya cirewa da yawa wani kuma ba kadan to kaga shine waman qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata mishi arzikin shi ba na wanda ya zama ilimin shi yayi kunci baiwar da Allah ya mishi kadan ce sai fitar da fiqhin da yake kadan ne a karkashin haka malamai a lokaci guda suke yi wa karanta ko su karantar da littafi guda ko kuma su sharhin littafi guda matukar an yi haka ne ibtida a wajhin lahi babu malamin da ya taba cewa wannan munkari ne amma an yi haka ne saboda hasada da gasa da gwasalewa da gwalewa to kuma wannan shine bai halatta ba shine ka ji wani na karantar da sahihul bukhari ko na karantar da bulughul maram ko na karantar da riyadus salihina menene zai hana ka kai kuma ka karantar sai ka ce wa dalibanka to kuma bari in zo in saka muku karatun riyadus salihina din in karantar da ku ba don wai hasada ga wancan ba ba don gwasalewa ba sai ka ga littafi ɗaya ne kuke sharhi amma sai ka ga kowanne da irin nahiyar da ya ɗauka a daidai lokacin da yake sharhi jama'a ko kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan sai ku ga ashe ba matsala ba ce sadda wane yake tafsirin qur'ani wane ma yana yi domin abin da wani yake fahimta yake fitarwa na hukunce-hukunce abubuwa ne waɗanda za su sha bamban da yadda wani yake fitarwa kamar hadisin Bukhari daga ainihin wato wannan bawan Allah da yake tambayar Sayyidina Ali ku mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko Annabi an keɓe ku da wani ilimi wanda bai keɓe sauran da shi ba sai Ali ya ce a'a ba wani abu da yake karantar da mu sai alƙur'anin nan da ya karantar da kowa sai kuma ya ce sai waɗannan hadisai da ke cikin takardar nan sai Sayyidina Ali ya fito da waɗannan hadisai sai aka ji hadisai ne waɗanda gama garin hadisai ne kowa ma yana da su kowa ma ya san su to sai Ali ya ce sai dai fahimta da Allah maɗaukakin sarki yake bai wani bawa a cikin littafin shi don haka a wajen fahimta nan ne ake samun wane ya zarci wani wane ya zarci wani sai ka ji littafin da wane ya karantar idan wane ya zo zai karantar da littafin sai ka ji kamar ba shi ba ayar da wane ya fassara idan wane ya fassara ta sai ka ji kamar ba ita bace ko kun fahimta to waɗanda suka fi kowa azurtuwa da irin wannan aiki in an yi shi da ikhlasi su ne ɗaliban ilimi domin yayin da malam wane yake fitar musu da hukunce-hukunce ta ɓangare kaza wane kuma yana ƙoƙarin ɓangare kaza wannan za ka samu ko a cikin science idan wani ya zo zai karantar da kai hanyar da zai karantar da kai wata formula wata ƙa'ida ta kimiyya ba ita ce hanyar da wane zai iya karantar da kai ba tare da cewa ƙarshen abin guda ɗaya ne amma kuma sai ka ga hanyar da wane zai karantar da kai za ta gina maka al'idda al'ilmi wato iya gano wasu abubuwa ƙari akan abin da shi ya karantar da kai ko kun fahimta jama'a to Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam ya ci gaba da cewa ولقد اعتمدت بعض الله في هذه الدراسة على منهج الاستقراء لأبرز أحداث السيرة وفق التسلسل التاريخي مع التوقف عند كل حدث من تلك الأحداث بعد عرض موجز ما لن يكيد شوى ولقد اعتمدت بعض الله ولقد اعتمدت بعض الله حقيقة نادو قرأ bayan dogaron da ne ga Allah fi hazihi dirasa bayan dogaro na ga Allah to sannan kuma na dogara ne ala manhajil istiqra a bisa ainihin wato tsari wanda yake na karatu ya nuna li abrazi ahdasi sira wato abin da yake nunawa shine da gargadon yadda sira tarihin ya rinka faruwa jama'a ko kun gane da gargadon haka ya rinka yin rubutu misali idan kai ya kai tarihin Najeriya yanzu za ka iya duban tarihin Najeriya ta ɓangare biyu ka ce akwai masu mulkin soja akwai masu mulkin farar hula to ko dai ka biyo abin yadda ya faru don haka mai mulki na farko na farar hula shi ne Nnamdi Azikiwe sannan bayan shi sai aka samu kuma wanda ake kira head of state to daga head of state shi ne Agwe Ironsi sai kuma aka samu wa sai aka samu ainihin gawan shi ma head of state ne daga gawan kuma fa sai aka samu ainihin murtala shi ma head of state ne daga murtala kuma fa sai aka samu ainihin Obasanjo shi ma head of state ne daga Obasanjo fa sai aka samu Shagari shi ko ba head of state bane president ne to daga Shagari fa saka za ka sake samun head of state shine Babangida Ali Buhari daga nan saka sake samun head of state shine Babangida to kun ga yanzu in ka biyo abin a yadda ya faru shine ka biyo tasalsul kenan da manhaj na istiqra wanda abin ya faru haka ka karanta shi ko haka ka fitar da shi to in kuma ka so sai ka ce kana so ka ware masu mulkin soja kai tarihin su daban masu mulkin farar hula kai nasu tarihin daban kaga yanzu wannan zai buƙatar da kai na farko daga nan bai azzikiwe sai ka tsallako sai ka taho kan Shagari daga kan Shagari kuma fa sai ka taho kan Shonikan daga kan Shonikan fa sai ka taho kan wa sai ka taho kan Obasanjo a farar hula sai ka sake faɗowa kan Baraduwa sannan sai ka faɗo kan Jonathan jama'a kun fahimta to kaga yanzu ka ware waɗannan guda biyar su ne wa fararen hula sai kai tarihinsu gaba ɗaya sai kuma ka koma sai ka ware ainihin wato na soja su kuma sai kai tarihin su yanzu kun ga wannan manhajin ya sha banban da wancan to a tarihi ana duban abu haka a wajen tafsiri ana duban abu haka sai kace kai za ka yi tafsirin surori ne makkiyat kai surorin makka to yanzu tunda kace makkiyat za ka yi tafsiri ka ga gazo qur'ani za ka dauko wace sura da farko suratul fatiha suratul fatiha daga cikin inda ta sauka akwai makka ta saki sauka a madina amma akwai to madauke ta yanzu a kalle ta a makkiya kaga zaka tsallake bakara zaka tsallake ali imran zaka tsallake maida zaka tafi har sai ka kai kan suratul anfal jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana idan kuka dubi waɗannan irin tsari abinda kalan yake so yace anan wajen abin da ya shafi yadda yin nazarin tarihi din ya bi manhaji ne na yadda abin ya faru haka ya karanta shi yace li abrad ahdafi asira ya rinka bibiyar mafi bayyana na daga al'amuran da suka faru a tarihi to kun ga nan fa yana bayyana manhajin shi kenan da yace abrad din nan abin da yake bayyana abubuwan da basu bayyana ba fa ba zai kawo su ba sai yake cewa wafqa tafsil at-tarihi da gargadan yadda ainihin wato suka faru a tarihi tawa bayan daya yana kawo su ma'a tawakkuf inda kulli hadafi idan ya kammala kawo kowane abu da ya faru babba min tilkal ahdaf na daga waɗannan al'amura da suka faru ba'da ardin bayan ya kawo mujazin a takaice muhawilan istinbat ad-durus wal fawaid zata sila bid'awa wasuluki wattarbiya to sai kuma ya fara kokarin fitar da darussa da fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da da'awa da ainihin kai da komowar musulmi da kuma ainihin tarbiya ina son ku tsaya a nan ma ku lura da kyau shine abin da yake magana ya bi manhaji ne irin na malamai wato academician is a very technical personal idan mutum yana harka irin ta ilimi to ya sha banban da wanda yake bin harka irin ta ɗan harbatimati misali yanzu in ka gayyato malamin ƙungiya ko wani malamin mazhaba ko wani malamin ɗariƙa ka ce wa'azi za ka ya matso kinkimi mai rauni to ya kai da alkyabba ba abin da ya shafe shi ya zo kawai ya zauna shi kanshi bai san abin da zai magana a kai ba sai ya zauna ne ya kalle ko war haka sai ya ce masha Allah hai lallai to shi kenan sai ya fara in wanda ma wa'azin ya suna wa'azin shi shi ma bai sani ba saboda ɗan harbatimati ne ina fatan mun gane ma'ana ya taho ne kai yadda dai ta kama kuma in ka tambaye shi littafi nawa kai nazari ko aya nawa kai nazari don ka tsara wannan wa'azin naka zai ce babu to menene ka suranto a cikin kwakwalwarka cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza babu amma wanda zai bi wa'azi a tsari irin na ilimi da farko zai ce taken wa'azin kaza ne sannan zai ce ga niqat da zai magana a kansu to yanzu in ka ji wasu abubuwa da bai magana a kansu ba ba ma ya riga ya haddade dan haka sai kaga project work a cikin makarantu ko thesis ko makamantan haka sai mutum ya ce zai ainihin ɗauki global marami babin aure shi zai ya sharhi in ga zai ka ce dan menene zai abin nan a'a ai da ma nan ne ya haddade saboda ana son a samar da stock na aikin ina ne ya tattaru shi aikin nashi ina ya haddade shi yanzu abin da malamin yake cewa abu na farko ina son kowa ya natsu da kyau idan ya zo tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai dubi tarihin ba ne min alifihi ila ba'ihi a'a zai dubi ahammul ahdath manya-manyan abubuwan da suka faru a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka haihuwa tana daga ciki ko ba ta daga ciki tana daga ciki to askin suna fa ba daga cikin ahammul ahdath dan haka ba za ka ji askin suna ba balla ce ga wanzamin da ya ga inda aka binne sumar ga ba za a kawo wannan ba ba su daga cikin ahammul ahdath ko kun fahimci wannan da kyau to sannan ba za a kawo tsumman goyon shi ba wata irin atamfa ce atamfa ce mai tabarma ko atamfa yar gane ce duk ba za a kawo wannan ba don ba ahammul ahdath ba ne kun ji abu na farko don haka ahammul ahdath abu na biyu fa sai ya ce ba'da ardin mujaz bayan ya kwararo tarihin a takaice dan haka kakka sa rai zaka ji tarihi ne ai ta kawowa ana cewa to a miƙo malam ruwa ya ɗan kora sannan a ci gaba a'a a takaice zai iya kawo maka sadara ɗaya sadara biyu in ya kawo to sai kuma yace sai ya fara kokarin cire darussa da fa'idoji amma darussa da fa'idojin kuma ba a shuwa'iyyan ba ba a buɗe ba sai ya haddada yace waɗanda suke da alaka da da'awa da waɗanda suke da alaka da suluki shine halaye ɗabi'u da me wa tarbiya da kuma abubuwan da suke da alaka da tarbiya yanzu ya haddada abubuwan da zai maka istinbati kenan to wasu al'amura waɗanda ba su shafi waɗannan ba in baka gansu ba kar ka zo daga baya kai mai istidraki don yana daga cikin shirman masu istidraki mutum na farko da ya fara irin tafka wannan abin da malamai gaba ɗaya wasu ma suka zo suka ce a rugurguza aikin shi shine hakim hakim Imam al-Bukhari ya riga ya ce wa littafin shi Mukhtasar ya ce wa littafin shi takaitacce ne min ayyamin rasul sallallahu alaihi wasallama wa af'alihi na daga rayuwar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan shi dan haka idan Bukhari yana da hadisai goma da so kamata ya kawo a wannan babu tun da ya ce wa littafin shi Mukhtasar sai ya kawo kwaya ɗaya kai hakim sai ka je ka lalubo sauran guda hudu sai kuma ka ce ka yi wa Bukhari istidraki ma'ana ka karasa mishi sauran wai ce ka karasa mishi ko kun fahimta jama'a dole ne ka rinka lura da sharaɗin mutum amma ya kamata ka gane shin wannan mutum ya riga ya zama established wato ya riga ya kafu akan wata ka'ida yanzu wannan malami ya riga ya kafu akan wata ka'ida ita ce me abubuwan da zai cire na cikin fiqhu sirra waɗanda ke da alaka da da'awa waɗanda ke da alaka da kai da komowa ɗabi'u halaye da kuma abubuwan da suka shafi tarbiyya to sai kuma yace murtabatan murattiban tilkal fawaid tartiban sannan waɗannan fa'idojin amma fa zai biya tsara su ne da wani irin tsari ya tanasabu ma'a tasalsulit tarihi lil hadath da gargadon yadda wannan al'amari ya faru na ainihin tarihin haka ainihin zai tsara sai ce zafihi ga wannan abin da shi ya faru din duna nazarin ba tare da ya tsaya nazari a wai itibarin fit tartibi li ahammiyatil fa'ida ba wai sai ya biya jero kuma waccan fa'ida ya alakanta ta da wannan ba waccan fa'ida ya alakanta ta da wannan ku duba jama'a yanzu idan zai kawo maka tarihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice sai kawo maka fa'idojin da ke da alaka da da'awa misali daga cikin fa'idojin da za a tsammaci zai kawo waɗanda suke da alaka da da'awa cewa ya kamata ga duk wani mai da'awa bayan an haife shi a wani gari wanda yake bariki ne a kai shi ya je ya zauna cikin wata al'umma wadda ba tashi ba domin ya je ko wasu ɗabi'u saboda nan gaba kar ya zama mai da'awa ya zama da gidaje tunanin garinsu kawai haka yake tunanin duniyar take to yanzu wannan yana da alaka da haihuwar shi da renon shi ko to kaga in ya kawo wannan fa'idar idan aka tafi can gaba kuma ya zo yana sallah a Ka'aba Quraishawa sun zo sun dake shi sun yi mishi kaza sai fitar da wannan fa'ida ko to ba zai hada wannan fa'idar da wancan ba yana son ne kowanne darasi ya alakantu da wannan tarihi na wannan gabar kawai ba tare da an alakanta wancan darussa da aka ɗiba da waɗancan ba ko ne zai mai zaman kanshi shine yace murattiban tilkal fawaid ina ne jeranta waɗannan fa'idoji tartiban jerantawa wadda ya tanasabu ma'a tasalsulit tarihi da gwargwadon yadda ainihin wato za ta tafi daidai da yadda shi tarihin ya taho lil hadath zatihi da shi wannan al'amari da ya faru duna nazarin a wai itibarin fit tartibi ba tare da ainihin wato na lura ko kuma na kula da tsaro waɗannan fa'idoji tun daga farkon littafin har ƙarshe ba li ahammiyati alfa'ida saboda muhimmancin fa'ida wa inna ma li tasalsuli at-tarihi kai zan dubi yadda ta zo ne a tarihance misali yanzu kun ga qur'ani haka yanzu yanzu qur'ani ba wa dubi tasalsuli ne na munasaba ba don haka ana cikin surar da ta sauka a makka daga bi surar madina ta fado inda dan haka bada sai a tattara surorin madina su tafi tare don su munasaba surorin makka su tafi tare na makka din waɗanda suka zo ana fada da kafirai su tafi tare amma qur'ani sai ya zo kowanne wuri akwai abin da yake kawowa da kuma fa'idojin to mecece fa'idar haka aka ce fa'idar haka saboda rashin malal. Idan yanzu ya zama ana ta kawo maka kissoshin abubuwan da suka shafi a Madina ba tare da surkawa ba, ina kawo maka abin da ke cikin Baqara, sai ka ji abin da ke cikin Ali Imran ko Ma'ida ko ainihin suratul Nisa, kusan za zama duk usulubi ɗaya ne, amma ana cikin usulubi ko kuma halin yadda Makka ta kasance, sai kuma kaga an kawo halin yadda Madina take. Ana cikin haka kamar zaka gumbura, sai kuma kaga an kawo yadda Makka take. Ko kun fahimta jama'a? Sannan ku dubi yadda ayoyin Alkur'ani suke. Ana cikin magana aqida, sai kaga an tsaya kuma an koma kissa. Kissa kuma tana da tarawihi ga dan adam, sai kaga yana dan shakata, yana dan jin dadi. Ana cikin haka sai kuma kaga dokoki sun zo. Ana cikin haka suka da ana gargadi, to sai zama Qur'ani yana da tanawi wanda yake da dadi, don haka Qur'ani babu wanda yake kosa da shi sai kafiri. Ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai malam yake cewa dakhil al-hadath wato li ahammiyati al-fa'ida wa inma li tasalsuli at-tarihi dakhil al-hadath. Yace kawai zan dubi yadda tasalsulin ita wannan mas'ala ta faru ne a cikin wannan tarihi da ya faru. Wato bari zan ƙara muku bayani, don ina ganin bayanin namu da yake ya dan yi tsauko za ku abin nan tunda mun kai gaba. Wato abin da malam ke cewa, idan ya kawo tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice, ku sai kawo fa'idojin da suka shafi da'awa da fa'idojin da suka shafi ɗabi'u da halaye da kuma fa'idojin da suka shafi tarbiyya wato ginin al'umma. Idan ya gama kawo waɗannan, to sai ya ƙoƙarin tsara su waɗannan ɗin isu-isu zai iya tsara su, isu-isu zai iya tsara su a cikin wannan hadafin. Amma kuma ba zai ɗauki wannan yanzu ya tsara da sirar da za ta zo baya da nata fa'idojin ba, ita kuma sai ta zama kamar wani babu ne mai zaman kanta wanda ba ta da alaƙa da wancan. Amma a cikinta idan ya zo, to zai tsara. Misali yanzu ka ɗauki ainihin fiqhu. Yanzu a fiqhu abu na farko da ake magana a kai ruwa mai tsarki, sannan sai a zo a fara magana a kan abubuwan da ke karya alwala, sannan abubuwan da ke wajabta alwala, abubuwan da ke wajabta wanka taimama, sannan ai magana alwala, ai magana wankan, sai ai magana sallah, a sallah sai da an fara da kaddara harama. Ko kun fahimta jama'a? To a cikin kowanne babi na tarihin yana nufin zai tsara fa'idojin ɗaya ta biyu ɗaya. Amma in ka haɗa su kuma fa'idojin littafin gaba ɗaya fa, to ba tsara su zai yi ba, zai bar kowace fa'ida ne daidai da gwargwadon yadda wannan ainihin hadafi yake. Malam ya ce zai yi haka ne kai ya tamakkanal qari'u min istimrari tasawwuril hadafi, domin ainihin shi ne karatu ya ci gaba da suranta ainihin wato yadda wannan al'amari ya faru, wa rabtihi bil fa'idati almustanbata, da kuma alakanta shi da fa'idar da aka ciro shi, wanda ga kagan aka ce za a shirya shi a littafin gaba daya, wata maganar za ta koma can wani wuri wanda har ma ka zo ka fara tunanin daga ina ma wannan alakar take. Ko kun gane jama'a? Sannan kuma ya ce dan ka ci gaba da suranta hadath din, ma'ana daga haihuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ne sai shayarwa, daga shayarwa sai ne sai kuma ya fara girma, daga nan sai ne, to ba za a ɗauko maka cewa daga haihuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma a fara maganar wa'azi, daga nan kuma sai a zo a fara magana ainihin gurasuwan shi, a'a, yana cewa ne zai bi waɗannan ahadas ɗaya bayan ɗaya, kowanne yanayi yana cire fa'idar shi, amma a cikin shi ishi yana shirya shi. To me yasa zai maka haka? Yace dan ka ci gaba da suranta abin a bisa yadda ya faru. Yanzu jama'a, idan muka ɗauko maka tarihin Najeriya da shugabannin can nata a yadda muka faɗi a halin farko, kun ga baka kyakkyawan sanin yadda tarihin ya faru. Amma yanzu aka zo aka ɗauko maka, kun ga yanzu yana daga cikin matsalar da ake samu game da sharhin Muwatta na al-Imam Ibn Abdul Barri. Ai asali da ya tashi yin sharhin ba yayi wa Muwatta sharhi bane a yadda take, a ya biya hada malaman Imam Malik da gaba ɗaya sai ya hada su wuri guda sai rinka ware su. Hadisan da Imam Malik ya yi daga wani sai ware waɗannan hadisan gaba ɗayan su wuri guda sai ya sharhin su, hadisan da Imam Malik ya ruwaito daga wani sai ware su sai ya sharhin su. To sai zama idan kana son ka karanta littafin ka cimmuriyar shi, to akwai aiki a kanka, don za ka karanta mujalladi na 28 can, ka dawo baya ka karanta na 19, ka dawo baya ka karanta na 6, sannan ka samu wata fa'ida ta hadu. shine sai da aka samu wani babban alkali a Madina da kuma wani a Masar, haka dai suka zauna kowanne yayin aikin mayar da wannan littafi, sai ka ji sun kira shi tartibu at-tamhid, wato shirya tamhid din a dawo a zuba shi daidai da babukan muwaffa. Ko kun fahimta? To wace fa'ida ce amma za ka samu a bisa tsarin Ibn Abdubarri? Fa'idar ita ce za ka iya gano hadisan malami guda a nan take duka karanta sharhin su, to zai ka ce wannan malamin duk ka san sharhin hadisan shi waɗanda suke cikin muwaffa. Wannan na daga cikin fa'idar. To amma kuma yayin da ƴan baya su kuma ba wannan fa'idar suke nema ba, ita ce yana son babu qutu salatu ko kitabu qutu salat da ya buɗe ya ga sharhin wannan babukan gaba ɗaya, ko za ka ga ka mayar da ainihin littafin a bisa yadda yake a tsarin farko. Malam yace wa qadistaghraqtuha wa qadistaghraqat hadhihi ad-dirasa akthar min 10 sanawat akthar min 10 sanawat lam akun bi kulli ta'kid mutafarriban laha wa la shaghilan waqti kullahu fiha walakin kuntu aishuha fikran min khilal kulli qira'ati. Malam zai bayar ba mu labarin yadda yake tsara ya rubuta wannan littafi. Yace wa qadistaghraqat hadhihi ad-dirasa akthar min 10 sanawat, wannan ainihin nazari da wannan bincike na wannan rubuta littafi abu ne wanda yake ya ainihin wato dauki fiye da shekara 10. Lam akun bi kulli ta'kidin mutafarriban laha, sai dai kuma da dukkanin tabbas a san cewa a cikin shekara 10 nan ban ba da lokutan ne gaba ɗaya ba, ba wai shekara 10 aikin da nake duri da rana kenan ba. Ko kun fahimta? Wala shaghilan waqti kullahu fiha, ba kuma wai na shagaltar da lokaci na ne gaba ɗaya akan wannan aiki ba. Walakin kuntu aishuha fikran min khilal kulli qira'ati, yace sai dai ina yin wannan aiki ne daidai da gwargwadon yadda karatu na ya kasance. Idan na ainihin wato karanto kaza na karanto kaza a wani littafi, sai in zauna in rubuta, sai in zauna in cire fa'idojin, sai in aje, sai in ci gaba da harkokina. Dama malami ne, lecturer ne, sai dai kuma sanda yake wannan aikin, yana aikin, yana kuma project din shi na thesis, yana ainihin thesis din shi na PhD, kuma a lokaci guda akalla yana aiki uku. Yana aikin shi malami ne, lecturer ne, yana aikin shi ɗalibi ne, yana kuma aikin rubutun. Don haka kun ga bai ware wa wannan aikin lokaci guda ba, don karkace shekara 10 ana abu ɗaya kai malamai na aiki, a'a, shekaru 10 din da yake cewa shekaru 10 ne na suna kawai. A tsakankanin shekaru 10 nan ya samu lokaci ya yi nazari ya cire fa'idojin abubuwan da yake yi kenan. Sai yake cewa fama ta muru muddatun wajiza illa wa a'udu ila ma katabtu katabtuhu bi ziyada wal idafa, yace ba za a yi ba za a dan wuce lokaci kadan ba sai na koma na dubi abin da na rubuta, in ƙara wani abu in kuma rage wani abu a cikin wannan shekara 10 ma kenan. Wa zalika bad'an min 'ami 13,400 hijriya taqriban ma'a ma sabaqa dhalika min tadrisin li fiqh sira fil jami'a wa fil masjid hatta tamma injazu wa tiba'atu juz'ul awwal 15,400 hijriya, yace wannan aiki ko na fara shi ne hijira na da 1413, sai yace taqriban kusan wannan lokacin. Ma'ana sabaka zalika min tadrisin li fiqh sira fil jami'a, yace tare da kuma ina so ka san dama ya gabata na karantar da fiqh sira a cikin ainihin jami'a, ina fata an gane. Yace haka nan a masallaci hatta tamma injazu tiba'atu juz'ul awwal, har sai da ya tabbata an ainihin wato buga bangaren farko na wannan littafi a shekara ta 1415 bayan shekara 2 da fara aikin kenan. Sun sadara kararul jami'a, sannan kuma sai doka ta taho daga ita jami'ar da nake karantarwa, bi tafrihi a kan cewa a bani lokaci in je in dukufa bina'an ala talabi, wannan kuwa ya faru ne saboda ni ne na nema, cewa na nemi jami'a cewa a bani suspension ko kuma a bani off, a bani wata dama da zan daina wani aiki don in dukufa in ci gaba da yin wannan aiki. mudati am na shekara guda wato ya nemi hutu na shekara guda don yin wannan aiki li ikmali baqiyatul kitab domin in cika karshen ayatul littafin jama'a kun fahimci magana da malamin ke cewa asali a cikin shekara 10 ya wannan aiki amma kuma a cikin shekarun nan yana karantar da fiqh sirra a nan jami'atul imam yana kuma ainihin karantawa a masallaci sannan yana yin wasu ayyuka to aka zo aka buga juz'i na farko da wannan littafi ko tafiya ko tafiya shi da kanshi ne ya rubuta wa jami'a cewa yana so jami'a ta bashi izini ya daina komai dan ya tsayi akan wannan aiki sai kuma aka bashi wannan izinin ne haka ko kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ce wa tamma injazu ma tabaqa ko baina amayi 17 wa 400 wa alif hijriya ila 18 wa 400 wa alif hijriya yace to sai kuma karshen wannan littafi ko abin da ya kare ya rage na wannan littafi ya cika a cikin wannan shekara guda daga hijira ta 1417 zuwa da 18 walakinahu baqiya hadisan adraj yace sai dai kuma littafin yana nan ya wanzu a cikin ainihin wato tebura ko kuma a cikin catalog wato a wurin ajiye littafai sai maktabati a cikin ainihin wato library dina wurin karatu na la afsulu anhu bi mazid at-ta'liq sai dai ban manta da shi ba na kan dan kara mishi ta'liqi wal idafa ko dan jingina wani abu aw at-ta'dil ko in gyara wani abu wal hadf ko ishara wani abu wa ma bidayati hadha al-am to farkon wannan shekara ta 420 yace wato farkon shekara hijira 1424 ra'aytu an u'ida an-nazar fi kulli ma katabtu bi qira'atin akhira yace to sai na ga ya kamata yanzu fa in zauna in sake maimaita karanta duk abinda na ainihin wato rubuta kuma karatun nan ya zama shine karatun karshe tamhidan bi tiba'atihi fi kitabin domin shimfida ta buga shi a matsayin littafi yanzu ba a matsayin wai ɗan ajiza ba ko ɗan juz'i ko handout ko makamantan haka bi takuna mudda min al-ibtida' ila tarikh al-intiha tatajawaz 10 sanawat sai zama kenan yanzu adadin shekarun da nan da littafin sun wuce shekara 10 kenan ko kamar sabaa an kuntu kamar yadda ya gabata na faɗi a baya cewa shekara 10 to amma kuma yanzu kun ga zama ya wuce shekara 10 kenan wahiya muhlatun tawila yace wannan tazarin lokaci ce mai tsawo littarwi wadda ainihin akwai samun damar shakatawa wa tafkir da kuma tunani a fadar ni kafiran wadda ta bani fa'ida mai yawa wato bari ku ji jama'a dukkanin malami wanda ya san me ake nufi da rubutun littafi ko baya gaggawa wajen rubuta littafi da buga shi abu na farko idan ya rubuta yakan dan saurara ya shakata lokaci zuwa lokaci yana dan dubawa yana ɗan wasu gyare-gyare yana ɗan wasu kyare-kyare yana wasu ɗan kare-kare to ana nan a wannan halin sai yanke shawarar to yanzu za a buga littafin to kun san me zai yi sai zauna sai wa littafin karatu irin na tsinta kwarkwata ya biya rinka karanta shi ɗaya bayan ɗaya wani wurin zai kai da ɗiga-ɗiga ne zai rinka gyarawa wani wurin zai kai da zai tashi wata jumlar ne gaba ɗaya galibin abin da malamai suke yi a yanzu waɗanda suke da alaƙa da zamani suna samun wasu matasa ne sai su horar da su game da typesetting da kuma ƙa'idoji na imla'i kuma sai nuna matashin nan abin da nake so ka rubuta shi ba ka rubuta kakka wani style sai abin da na saka don haka idan ya gama tsaf sai a printin littafin gaba ɗaya sai ku ga malamin duk inda zai tafi yana tare da littafi idan banki ya je ya zauna sai ga ya fito da shafuffuka uku sai ga yana nagari kafin a zo kan shi yana dan gyara nan yana dan rage nan yana dan gyara nan yana dan alama a nan duk inda ya samu kan shi a hankali a hankali a hankali sai koma sai sake cewa yaran nan ya bi duba waɗannan gyare-gyaren ya sake yin su kuma sai ya karanto kenan gaba ɗaya shi ma yaran kun ga wannan na farko yana buƙatar ka ɗauke shi a matsayin kamar sakatare kenan ko personal assistant wanda duk wata ba ka rinƙa biyan shi zama mun fahimci wannan da kyau na biyu in ba haka ba ya zama kai da kanka ne kake yin haka to daga cikin haɗurran da ake fuskanta a wannan lokacin shi ne kasantuwar da dama malaman ba su iya kwamfuta ba kuma suna da gaggawa ya bayar an yi typing idan ya gyara aka je aka sassaka gyare-gyaren madadin ya zauna a gaban kwamfuta shi da kanshi ya sake nazarin abin kafin a sake printing to shi kenan sai kawai sai ga tunda dai ya yi gyara na ƙarshe an zubi gyare-gyaren to kawai a je a buga mai yiwuwa garin zuba gyare-gyaren kuma an sake samar da wani damage abin da ya faru ke bana da Samir Samir ya zauna ya sake duban 40 hadis ɗin shi tsaf ya ƙara muƙaddima a ciki da rabbobi da wani fitsararren mutum da ya ɗauki 40 hadisin ya zazzagi Samir akan haka yace Samir yayi ƙarya Samir yayi ƙare-ƙare in maganganu don nuna na gashi nan dabda bayana ɗin littafin biyo waɗannan maganganu duk da aka gani waɗannan abubuwa sai Samir ya sa a buga littafin to da ya sa a buga littafin bayan biyu ya gama gyarawa sai bai duba akan kwamfuta ba domin kamar yadda yake faɗi da bakin shi ba abin da ya iya na kwamfuta ko kunna ta bai iya ba ko email bai da shi balle ya duba wani website saboda haka shikenan sai aka buga ana bugawa shikenan sai kawo min kwafi ƙwaya ɗaya ya ce in yi nazari zuwa gari ya waye mu tattauna sannan akwai kwafi 500 da na taɓa buƙatuwa zuwa gare shi zan je in karɓa a Misra a wurin ƙanin shi Shakir tun a muƙaddimar a gaban shi ina dubawa sai na ce ga wani admission ya faru ga wani tsallake ya faru ina nan na taho da shi nan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ina zuwa sai buga Shakir waya yace Shakir ya ce kanka saiwa da kowa kwafin littafin matsala ta faru akwai wani wuri da aka sa abin nan haka kausi to abin da ke cikin kausin ba a saka ba kuma matsala ta faru irin wannan galibi yana faruwa ne daga malaman da suke ganin su ba su iya kwamfutar nan ba sau wannan tana daga cikin matsalolin da gaskiya saboda Allah akan fuskanta amma dai wannan aikin da malamin nan yayi yana nuna kenan lallai ne karka gaggawa wajen rubuta abu ko kuma buga abu ina fata an gane wallahi jama'a akwai wani littafi da na gani a garin nan ne wani ya rubuta shi a kusan anguwannin man nan ma littafin akan wasu abubuwa ne ya rubuta kusan kowane shafi na littafin kurakurai ne a ciki amma an buga ana ta siyarwa su kuma masu karantawar ga su da irinsu to duk irin wannan yana nuna mutane su shiga dubiyar ilimi su san yaya tarihin rubutu yake a cikin harkar ilimi in ba haka ba jama'a akwai babban matsala mai haɗari game da wannan wato mutum ne kawai ya yi karatu a anguwarsu ko a garinsu ya tashi iyakar shigarinsu sai yan matan makarantar islamiyya suna ta rafa shi suna sayyidi sayyidi wa habibi wa qurrata aini duk suna da abin nan shi kenan kawai sai ya yarda kanshi da cewa shi shi malami ne ba za su ga duniyar ilimi ya ga yadda malamai suke yi to zai fara sawa kanshi burki akan abubuwa to kawai sai ga shi kenan bari ya buga da ya buga ba abin da ya shafe shi wala ya hafi uku ba ha ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ina eh bangane ba sai kuwa saboda za su ba ɗalibai a matsayin ɗalibai su riƙe ana karantar da su a masallaci dole ne su musu gyaggyara dole ne su musu gyaggyara Allah ya taimaka haka wannan yake yi fane saba'una hadisan din nan ko bacci za ka same shi ne a makarantar ko ka same shi yana bacci gefen shi da filo ko ga saba'una hadisan nan yana gyaran shi san da yake rubuta ko ba mai annabawa ne yana ga amma kar ku manta tare da duk wannan taka tsantsan din muna karatu a nan teburin muka ba ni wani kuskure muna buga miki kuma yace insha Allah sai a bugu na gaba ba abin nan sannan muna tare da shi bana a Makka a zaune cikin makarantar shi sai ce mu shege sheikh yace duba wata mata ce daga Oman ta yi mishi text take a jibi in kaza na littafin shuri kaza akwai kuskure
da yake ne zaka ce sun ci sai ka ce mata a tsohon gudu kenan an gyara shi ne zai ce to kuma kinte shi yau in yi reply kawai shi kenan ma'ana tana da tsohon gudu ne na littafin sai ta ga kuskure to shi ma kuma ya ga kuskuren amma da aka zo sabon gudu an gyara a cikin ne annabawiya ne kuna yi taimaka wakanat malam ya ce wakanat وكانت تقسيمات الدراسة على النحو التالي تباوض كر كسبت يكسبت وانا درسي دمدا وانا لتاسم داود لتاسم يتدمع نفرك أقوي مقدمة أقوي شمتنا لتاسم أقوي شمتنا شمتنا أقوي كما مدخل أقوي مشبر لتاسم توفيه a ƙarƙashin wannan madakhal din akwai alif abu na farko ahamiyatu dirasati suratin nabawiyya ya tattauna game da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba abu na biyu asbab ikhtiyar jazirat al-arabiyya muntaliqan lirrisala wal khatima sabubban da yasa aka zaɓi ƙasar ainihin wato larabawa ta zama nan ce masaukin manzancin annabawa kuma nan ce ta zama cikamakin masaukin annabtar zai tattauna maka menene yasa Allah ya zaɓi ƙasar larabawa ta zama a nan ce zai sauki ainihin manzanci kuma manzancin a nan ne zai ƙarƙare daga nan ba za a sake samun manzanci ya sauka ba ko kun fahimta jama'a ta abu na uku mizatu ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن بمبنتي دا تيتي كوندا أمواتو من بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيك دشي وان دا صبو دا حكني أكا تيكي سورا أيني أيكا منذني دشي وان بمبنتي هيك دشي أتكان سورا منذني والأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم wani bambanci ne al'umma annabi ta sha bamban da sauran ainihin al'umma to annabi na so ku duba jama'a kun ga abin da na fara gaya muku yanzu kun ga wannan aiki ne na malami wanda yake academic malami ne wato malami ne wanda yake bin tsari kuma ina son ku gane fa wannan tsarin ba turawa ne suka zo da shi ba domin kafin turawa kan cewaye game da harkar ilimi su al-imamu zahabi ma waɗanda suke mutaakhiruna ne in gazar da suke tsara rubuce-rubucensu za ka yi mamaki littafin tarihin islam na imamu zahabi a muƙaddimin shi sai da ya ci kusan shafi ɗari yana bayyana yadda ya tsara littafin yadda ya tsara littafin kawai kusan shafi ɗari ya ci yana faɗin tsarin littafin irin littattafan da ya dogara da su da irin hanyoyin da ya bi waɗanda matuƙar baka daure ka karanta wannan ba za ka taɓa fahimta yadda alƙiblar littafin take ba yanzu idan kun gane wannan kenan yanzu na son ku dubi wannan uslubin akwai wani malami da za ka ga ya zo yana wa'azi ya gabatar da tsari irin wannan ka ga wa'azin ba zai armashi ba lallai ne wa'azi zai armashi kama a gayyato ka dalilin da ka zo za ka yi wa'azi jama'a akan me za ka yi wa'azi ka ce ku dai bari in zauna ba ta wahayi ake maka ba kawai in ya zauna jama'a me yawa kafin ya iso wurin wa'azin da minti biyu wani yaro ya jefi gilashin motar shi ya fasa to shi kenan sai yana zuwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da tarbiyyar yara ta lalace shi kenan da zaka sai fara magana kaga da ba a fasa gilashin motar ba ƙarshenta idan ya ga amare sun mutu suna buɗa to akan haka kuma zai wa'azi gaba ɗaya abin ya zama babu saiti babu alƙibla don haka ba zai bayar da asalin samarat sakamako kyakkyawa da ake buƙata ba don haka kun ga jama'a dole ne idan tafiya ta yi tafiya idan har muna so da gaske a samu malamai masu tsari irin wannan a makarantar nan mu karantar da ainihin wato qawa'idul bahs kaifa tu'iddu mawdu'an yaya zaka tattali yaya zaka yi preparing paper a samar maka da methodology research methodology hanyoyin da ake bi ake shirya bahasi ko kuma bincike ina fatar an gane kina lacca ta da ne lokacin da na sa mata jihadin dan fodo ba hawan daushe ba ne ka dubi sunan lacca sai ka dubi daidai lokacin da aka yi sai ka gane alaƙar ita ce ƴaƴa da jikoki da mazaban dan fodo ne suka zo suka daura wa dawakai sujjina suna tugi-tugi suna ta tsalle-tsalle da nufin hawan daushe suna manna shekara 200 kenan da dan fido ya jihadi kenan ne kike fassarawa waɗanda ke kallon wannan hawan da ishe nasu cewa dan fido jihadin nashi a shi hawan daushe ne sai muke jihadin dan fido ba hawan daushe bane abu na farko kenan abu na biyu da na zo sai da na kawo tarihin zuwan addinin musulunci kasar Hausa tukuna sai da ne kokarin kawo kasar Hausa ma yaya mauki'in ta yake ne a jikin map a jikin taswira yaya take kafin zuwan dan fido akwai musulmi akwai malamai akwai kaza amma yaya malaman suke yaya da'awar take ma'ana wani yanayi ne ya haifar da zuwan dan fido in ba haka ba ba dan fido ne ya kawo addinin musulunci a kasar ba ba shi ya kawo ilimi ba amma wani yanayi ne da aka shiga na corruption na rashin gaskiya da lalacewa da bid'a da zalunci shi ya haifar da dan fido da aikin shi don ya tashi gyaran wannan barna to sa'an nan yaya dan fido ya gudanar da da'awar shi yaya kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza wallahi wani professor jama'a da ya ji wannan lecture ya bugo mini waya ba wani bane professor Aliyu Bilbane professor ne a harshen Hausa ya ce wannan lecture ba inda ya kamata a yi ta sai cikin jami'a ya ce kuma a cikin jami'ar kamata a tara manya-manyan malaman jami'a don a sanar da su waɗannan abubuwa ya ce domin ina tunanin duk da ban san inda kai lecture ba amma ina ganin mutanen da kai wa lecture tunanin su bai kai tunanin da za su iya ɗaukar wannan lecture ba na ce kwana ce muka tsare kawai ba wani kawai ba ne kwana ce kawai in ka sha wani gida a lambuni na kawai nan muka tsare muka kammala asibiti ba kawai muka hana kowa wucewa muka kawai ajiyar muka ta ba wata jami'a ba ce ko politeka ne kawai kwana aka tsare aka ta maganganu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan haka kun ga yanzu wannan san madhal ne wato bayan da yi muqaddima wadda muqaddimar tana ɗauke da tsarin littafin sai kuma yake nuna maka madhal zuwa ga maudu'in madhal ɗin ku dubi sai fara magana dangane da muhimmancin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dalilan da yasa Allah ya zaɓi yankin ƙasar larabawa wajen saukar da wahayi na ƙarshe sannan sai kuma irin darajoji da siffofi maɗaukaka wanda manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirshi akan sauran manzanni da manzancin su da kuma irin bambancin al'ummar annabi da sauran al'ummomin da suka gabata sai kuma yace al-faslul awwal to fasli na farko fiqhu sira min bidayatiha ila qabilil ba'th al-bi'sa yace darussan da ake diba na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon tarihin annabi har zuwa dabba a aiko shi a matsayin manzo yanzu wannan zai fara tun daga kakannin shi iyayen shi yaya haihuwar shi har zuwa dabba zai zama ainihin manzo a aiko shi a Makka to kun ga anan kamar yadda yake zai kawo maka ardul mujaz zai dan kwararo maka tarihin ka danko to sai kuma ya cire maka fiqhu din al-faslu thani faslu na bufa fiqhu sira min al-bi'sa ila al-hijra ila al-habasha zai gobe ainihin waɗannan darussa ake ɗiba daga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga aiko annabi a matsayin shi na manzo har zuwa ga hijirar farko zuwa ga ƙasar Habasha sannan al-faslu thalith faslu na uku fiqhu sura wanda fiqhu ne ake ɗiba min islami Hamzata wa Umar game da musulunta Hamza da Umar anan ne zaka ji inda za a fitar da wannan magana da dade ina gaya muku akwai inda awato da awa da awato da awa to zaka fara kokarin Allah ya shigo da dan daba cikin tafiyar saboda yanzu reni ya kai reni an fara dukan ku to da annabi da Abubakar ba za su iya dukan kuwa ba bayan Allah ne masu sauyin zuciya to amma idan Hamza ya shigo shi ba ma ya saba jirgin mutane babu dalili balle a ce Allah ne yake a bake su saboda haka ka aka da wani abu da Malam Ibrahim Khalil ya a Kano wata shekara mutane ne sai mutum ya mutu sai a rasa littafin ya a unguwa aka rasa yadda za a yi su Malam Ibrahim Khalil suka fito suka yi ta jan ayoyi a ba da sadaka fi sabilillah a taimaka ina mutane ba su ji ba sai ya aika wa ɗan daba da ke Kano yake gaba ɗaya su zauna da tare da su a masallaci suka taho wani ma da karen shi ya zo wani da layu zai zo wani ya zo ya bugu aka ce da ya zo kawai ya zauna can ƙarshen masallaci yana shafa ƙafar shi wani haka yana kaɗa ido yana ce kai halan kenan yanzu kuma yau mu aka gayyato masallaci wato shi kanshi yana mamaki wannan tsautsayi ne ma yasa aka gayyato shi masallaci ne to can shi kenan su zafin da suke malam zai musu wa'azi su yan iska da malam zai ce suna kaza sai ce to kun ga ku yan uwanmu ne musulmi akwai wani aikin alheri wanda duk garin nan ba wanda zai iya shi sai ku sai sai da su din idan za suna da aikin alherin da malamai da waliyan da ke Kano ba za su iya ba sai su suka ce mai sai malam ya ce abinda muke so ku bi kowane gida ku karɓo mana ƙwandala ɗaya sadaka saboda Allah za a tattara a sai littafanai a aje a masallaci duk wanda ya rasu da hali a bashi littafin sai sai da ya yi wani mai sauƙi su kaga su da ke bin suna murɓar kansu kashe shi su ɗiba balle an ce saboda Allah kuma malam ne ya turo aka ce kafin da asar sun tara naira 20,000 wannan magana fa ana yin ta ta wuce shekara 20 ne kafin da asar sun tara abin da ya fi 20,000 to kun ga anan wani sikiyo ne za a ɗauka game da musulunta Hamza Hamza ɗin nan tsohon ɗan daba ne tsohon ƙaura ne sannan mai ƙarfin tsiya don in kana karanta tarihi za ka ji an ce kankane ne ne in ya ɗauki mutum zai kada shi ma'ana sai ya ta yara sai ya nuna wa Allah tukuna sannan sai ya kada shi to ga ka iya wasu na tafiye akwai birista game da cikin ta shiko to alaƙar abin da kai ne da a razu nuna maka ko ma kana tafiye irin waɗannan ina fata an gane don duk inda aka ce yau malam wane ya yi damba da wane za a ji barin da shi ta rabu ko to amma aka ce wani ba wannan mun kaza ne ya biyo mai da wani ɗaya wannan dama ai wannan shi ne ɗan bangar tafiya ina fata an gane ba su ka su umar ko ana musulunci sai ka biya ce ba a ni adari da umuka bari mu fara wuyan shi don su ba matsala ba ne wannan ba aiki ba mai ɗauri an sa ba ina fata an gane ya umar da kuma musulunta umar radiyallahu anhuma to wanda suke za a ɗauka daga musulunta waɗannan manyan bayan Allah ilal isra'i wal mi'raj har zuwa lokacin da aka yi Isra'i tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa saman bakwai al-faslu ar-rabi' fasli na hudu cikin sura min al-ardi ala al-qaba'il ila al-hijra waɗanne darussa za a samu daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga san da annabi ya fara kai tallan addinin musulunci zuwa ga ƙabilu ƙabilu kaza ƙabilu kaza wato yadda su larabawa suke ga irin yadda zamantakewa hausawa take gani larabawa sukan zauna ne batan batan ma'ana wannan al'umma gaba ɗayanta a unguwa guda al'umma ɗaya ce amma kuma al'ummar ta kasu gida gida to waɗannan gidaje sai ana kiransu ƙaba'il don haka sai a kai addinin musulunci zuwa ga gidan wane addinin musulunci zuwa ga gidan wane to waɗanne irin darussa za mu ɗauka game da wannan tun daga sadda annabi ya fara yin haka har zuwa lokacin da aka yi hijira zuwa almadina sannan alfaslu khamis cikin sura min wusuli almadina ila nihayati nabuwati bani quraiba waɗanne darussa ake ɗauka daga isar annabi madina zuwa ƙarshen gama yakin ainihin wato bani quraiba bani quraiba wasu yahudawa ne waɗanda suka ci amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zauna an yi haɗin kai an yi yarjejeniya an rubuta kowa ya sa hannu cewa ba za su yaƙi musulmi musulmi ba za su yaƙe su ba za su haɗa kai da wani daga waje ba a musulmi ma ba za su haɗa kai da wani daga waje a zo a yaƙe su ba sun sai suka saba wannan alƙawari to waɗanne darussa ake ɗauka game da wannan tarihi sai alfaslu sadis fasli na shida cikin sura min ghazwati hudaybiya ila nihayati ghazwati mu'ta tun daga yaƙin ainihin wato hudaybiya da aka je har zuwa ƙarshen yaƙin da aka tafi ƙasar italiya yaƙin mu'ta ɗin nan wanda aka kashe ja'far da abdullahi ɗan rawaha da zaid ɗan sabit waɗanne darussa ake ɗiba a nan alfaslu sabi' fasli na bakwai cikin sura min fathi makka ila wafatin mustafa sallallahu alaihi wa sallam waɗanne darussa ake ɗiba tun daga lokacin da aka ci ainihin makka da yaƙi har zuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam ya ce wa fil khitami daga ƙarshe ara nizaman alayya ina gani ya zama dole a gare ni an ashkura jami'atul imam muhammad ibn su'ud al islamiyya in isar da godiyata ta musamman da jami'ar muhammad dan su'ud al islamiyya allati ta'allamtu fiha qurabata 20 aman wanda ne karatu a cikin ta kusan shekara 20 kenan da so gabata sun mahtabatni ko ihdanat ni ahada abai hayati 20 aman ukhra. Sannan kuma wannan jami'a bayan ta karantar da ni kusan shekara 20 ta rungume ni a matsayin daya daga cikin ainihin wato kusoshi na committee karantarwa. Ko kun fahimta ba ma? Kusoshi na committee karantarwa da tsara karantarwa din a jami'ar wasu shekaru 20 din. Ko kun fahimta ba ma? Wa sarrafati sannan kuma ainihin wato ta bani dama li injazi hadal bahth dama ta musamman domin tabbatar da wannan bahasi ya fadi a bayan shekara guda da aka bashi hutu fa'ilan min maula azza wa jalla an yaj'alaha jami'atan mubaraka ina mai roƙon Allah madaukakin sarki wanda shine majidincin al'amari baki daya ya sanya ainihin wato wannan jami'a ta zama jami'a mai albarka ya ummu naf'aha bilad almuslimina Allah amfanar da garukan musulmi gaba daya amfaninta kun san cewa wannan jami'ar tana da abubuwa masu dindin yawa wadanda ta fi jami'ar islamiyya sai dai alqiblar mutane bata bayyana zuwa gare ka ba domin asali ita jami'a ce ta ɗan cikin gida amma ana daukar wasu wadanda suke ɗan kasar waje ne kadan kadan amma wannan jami'ar hidindimu da take gudanarwa na rubuce-rubuce da bincike ba a kusantar da abin da ma jami'ar islamiyya take gare shi manya-manyan professors da tsoffin malamai na Saudi Arabia da ke cikinta babu irin sa jami'ar islamiyya da ke madina kuma wani abin mamaki ita tana da saukin samu ita kawai shahada da take bukatar kai kawai ka dira ka je ka samu wani malami kawai ka ce ka zo ne maka hanya kawai a saka ka a cikin jami'a shi yasa za mu samu email address din shi nan samu mai hazaka cikin ku yanzu yana tashi ya mishi email ka gani ku fara samar da correspondence tsakaninku kana rubuta mishi kana kaza kana kaza nan da nan sai da zuwa baduwa haka kana can kana karatu ta fi kowace jami'a ta fi jami'ar islamiyya saukin samu domin ita ba a yi mata cincirin da nema irin yadda ake jami'ar islamiyya don haka in aka samu tsirari ɗan ƙasar waje mutum biyar mutum shida a shekara tana ainihin ɗaukar su in fa shekara kamar hudu da suka wuce ko biyar akwai malami da musamman ya aiko mini yana samun bayani na cewa za mu yi tawfiki a fara ainihin samun ɗalibai daga nan sai dai kuma tunda aka zo aka buga musu sharri akan maganar ta'addancin nan sai zama kowa ta kan shi yake don ita Saudi Arabia ba abin da take tsoro a duniya ya irin America don haka masu dubo ɗalibai daga waje masu gina masallatai masu aikawa da kaza yanzu wasu da yawa jama'a suna nan ana ta kulle su ana ta kama mutane ana kullewa a ji labarin ka je Kenya ka gina masallaci suna kamo ka ka taɓa zuwa kamar ka yi wa'azi yaya aka yi duka duk waɗannan abubuwan jama'a American da sauransu suna bibiyar abubuwa ne ɗaya bayan ɗaya kuma shirme suke yi misali yanzu ya kwanaki an samu ɗan Najeriya ya buge buga bam ainihin a menene a birnin America sun zo suna ta bincike su wane ne suke da alaka da ƙasar Yemen su wane ne suka je ƙasar Yemen su wane ne suka san wani malami a ƙasar Yemen su wane ne suke kaza wai da shirme wai SS a Najeriya saboda rashin kan gado da rashin iya aiki da rashin ilimi wai suna binciken wai game da muƙubin kuma faɗa yake da waɗannan muƙubin da shi da ɗaliban shi faɗa suke da waɗannan masu buga bam ɗin tsakanin makarantar masu buga bam ɗin da makarantar muƙubin ko magana ba a yi juna ko sallama ba a yi amma muƙubin shi ne shahara wai kuma saboda rashin iya aiki na SS na Najeriya wai sun dai suna tambayar wai wane ne muƙubin muƙubin ɗin fa ya rasu eh wai kuma ka san muƙubin kana da gaban shi kana da alaƙa da shi shi muƙubin ɗin yana faɗa da shi da ɗaliban shi suna faɗa da ɗaliban makarantar Zamzami Abdulmajid da sauran waɗannan ƴan jami'atul iman ƴan wane ne duk sun muƙubin faɗa suke da su ba sa ba miciji amma wai da yake shi muƙubin ɗin mai shahara wai ƴan sassan Najeriya sai suka ɗauka shi ne ɗan ta'addan shi ne malamin ƴan ta'addan wato abin da yake faruwa jama'a har sai Najeriya ta dawo taitayinta game da ɗaukar ma'aikata shi yasa akwai wani darasin jama'a wallahi haka na makale wani professor sai da na ƙware game da darasin shine industrial psychology wato wannan psychology ne wanda yake gini dangane da daukar ma'aikata a ma'aikata da gudanar da su da yanayin su. Yanzu misali jama'a, za ka shiga cikin efes gaba ɗaya da za ka samu ustazi ustazi gangaren ustazi 100-100 sun ɗauke shi aiki ba. Wannan yana daga cikin rashin gogewa. Ya kamata a ce a cikin su akwai ustazai waɗanda idan matsala ta haɗa da ustazai su za su iya ba su analysis a kai. Ko kun fahimta? Don me? Yanzu misali, lokacin da efes ne suke tuhuma ta wani ɗan alƙa'ida ne wannan sai zubar musu da mutunci gaba da idona sai na ɗauke su waɗannan baƙaƙen jahilai ba su san aikinsu ba. Na ɗaya, na biyu, kuma ka ga ƴan jarida za ka tashi ɗaukar ƴan jaridu za a ɗaukar ustazai tipikal ustazai sai a je sai a ɗauki wani wanda yake rumurumu haka yana ɗan oxygene yana ɗan haka yana ɗan ƙirƙiro ustazai social social wane ne haka sai a ɗauka wani shine ustazin gidan rediyo in abu ya faru sai a tura shi islamiyya shi zai je coverage to ni zai biyo baya sai ka biya zai sallama ma in ya sai ustazai su banka dariya a jakan magorin don bai iya sallamar ba. Sai masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai wannan shine ustazin gidan rediyo. So babu industrial psychology ya kamata ya zama kowane ɓangare na aiki sai a dubi ana da mu'amala da mutane iri kaza a wurin kaza yake sai a ɗauki asalin irin su ɗin original irin su ɗin shikenan sai zama suna da kyakkyawan mutunci wanda idan abu ya faru shi zai tsaya bambance ce kun ga irin suwa ne to kaza ne kun ga irin suwa na ko kaza ne kun ga ko kaza to kaza ne kuma wannan jawabin ne ne saboda shi a cikin wannan rayuwar ya rayu to sai ka sai a ɗauko wani wanda yake kawai baya bambance ɗan salafiya da ɗan boko haram don haka sai ka ce a ji ƴan salafiyan nan ƴan boko haram ne a ji ƴan boko haram ƴan salafiya ne ka ga matsala ta ɗaya. Matsala ta biyu suka zo sai kasa gane suwaye ƴan ibala suwa ne ne ƴan tatsi ne a 1980 sai ba shi ana ruwaitowa cewa ai ɗan ibala su ne ƴan tatsi ne. Dalilin ne kawo irin wannan shirman asalin abin da ya kawo irin wannan shirman shine ma'aikata ne suke fama da baƙin jahilci kuma wai sun kasa samun consultant mai ba da shawara guda ɗaya wanda zai ce musu kai idan kuna son ku samu gaskiyar bayanai game da abu sai kun ɗauko waɗanda suke mu'amala dangane da wannan abu ka dubi sojoji abinda suke yi kenan sojoji su abinda suke kenan idan sojoji suka tashi ba za su ɗauke ka haka fiddan kawai su ce maka shi kenan sun mai da kai direban sojoji ba kai direban shekara nawa kana jan mota a wata ma'aikata da wata ma'aikata da ina da ina kake zuwa kawo driving license ɗinka na farko kun fahimta maka ɗauke ka sannan sai a je a cire tunanin farar hula a kanka kuma sai a maka wahayin tunanin sojoji a ka da yanzu an mai da kai ka zama irin su kenan amma kuma ka goge to sai da san ba za a samu matsala da kai ba to amma soja ba zai yadda haka siddan kawai ya zo ya ɗauko wani ƙato ya iya tukin mota kawai ya zo ya sa shi tuƙa mana mota ba ya zo ne musu tukin mota irin na civilian wannan yana daga matsalolin da ainihin ake samu dangane da binciko masu laifi da kuma gano masu laifi don haka daga ƙarshe kun san me yake faruwa ofis ɗin Najeriya sai suna wayar gari suna ƙara wa gwamnatin ƙasar baƙin jini da abokan gaba ba don kuma da saboda rashin iya aiki yanzu jama'a in ba shirme irin na ss na nan zariya da Kaduna ba yanzu daga yin kaset ɗin da ne magana dangane da cewa ga inda ƴan boko haram suke targeting wai kuma ya sha ka rinƙa kiran limamai da malaman wannan masallatan wai ana tuhumar su game da su ƴan boko haram ne ka ji ruɗani ma'ana su malaman yake faɗakarwa su faɗaka saboda an san su suna da aƙida ta sunna ɗan boko haram sun ce za su je su matsalo da su su goga musu baƙin jini to yanzu a ce kuma kai malamin masallacin albani yana zargin kai ɗan boko haram ne wallahi tallahi jama'a akwai unprofessionalism in their industry akwai rashin ƙwarewa a cikin harkar tasu wannan haka bada sai su matsu da kyau shi menene wai albani yake cewa abin da muke cewa jama'a dai ko haram ne suka ce akwai wasu masallatai na ahlus sunna waɗanda suke so su goga wa bakin jini dan haka bari su tafi waɗannan masallatai su rinka sajewa da su amma suna ci gaba da ayyukan su ta ƙarƙashin ƙasa yadda su kansu limaman da malaman ba su sani ba domin nan gaba in sun tsogalo rikici rikicin kada ya fada musu su kadai kamar yadda ya fada musu a baya ya hada hadda waɗannan malamai na ahlus sunna waɗanda ba sa ƙaunar su to amma ka duba sai aka bi waɗannan masallatan da na ambata jama'a sai ga SS suna gayyata su Albani yayi magana ta kai dan boko haram ne ko akwai ɗan boko haram a masallacin ka me zaka ce me alaka ka da wani me alaka ka da wani me alaka ka da wani sai ko sai shi ma bai sani ba kuma a kirki bai sani ba dan ne bai san shi ba sani ba ya ka ne bai san shi ba sani ba saboda su kansu malaman ba abin da ya shafe su game da binciken me yake faruwa a cikin masallacin su shi abin da yake bincike me yake faruwa a cikin gidan shi da aljihun gidan shi yanzu hannun da niyan muku gudu ba karshen ta dan boko haram din ne ma a saukin shi da bindiga zai harbe shi bai sani ba to kuma an kira shi an ce to kalin safa ba na zuwa yan boko haram a masallacin ka shi ma bai sani ba in ya ce bai sani ba sai a fara zargin to ko shi ne ke daure musu gindi yanzu jama'a wannan akwai sauki a cikin wannan aikin babu to dan haka karshe sai a waye gari ne duk waɗannan malaman da aka tuhunce su sai zama yanzu sun fara kafa gaba tsakanin su da gwamnati kenan to yanzu gwamnati tana fada da hadda mu kenan to kuma akan ne haka fuddan Bahaushe yake cewa in baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka akwai hanyoyin da ake bi yanzu ni da muke bin manhajin malaman hadisi akwai hanyar da za mu bi mu tabbatar da abu akan ka baka taɓa magana da wanda ba mu taɓa magana da kai ba kuma ba ka da yadda ba ka yi kai musun abin inda mutumin da ya rayu shekara 2000 yana cikin kabari za mu iya bincikowa mu gano kowane iri ne shi balle wannan da ake ganin shi amma wai sun saboda shirme wai sai sun kira mutum sai a ce rubuta nan to cike nan ɗauki nan kalli nan sannan ibbi yaya kuce da wani yaya kuce da wani yaya kuce da wani ta yaya gaskiya za ta bayyana a haka gaskiya ba za ta bayyana a haka ba musamman game da yadda ake da cuɗanin addini a yanzu sannan kuma na biyu sai ɗan shi'a sai zai kai labarin ahlus sunna don kuma sai su capitalizing akan wannan labarin sai ahlus sunna zai kai labarin ɗan shi'a sai su capitalizing akan wannan labarin na'am ba su iya mai da wannan ɗaya daga cikin sources amma ba dalili ba ne akan ɗan shi'a ya ji ya ce wane ka ba ne wai kuma sai su je su tunkari shi wane ɗin madadin su fara binciken yaya alaƙar wani da wani take har ta sa yaje kawo mana labari akan kaza ni biyu wata hanya za mu bi ta ƙarƙashin ƙasa mu binciki gaskiyar wannan labari haka ne ko ba haka ba amma sai zama kaico wannan rashin iya aiki da jahilci ya kai su a yau a garuruka da yawa ku ji wannan da kyau jama'a SSS jami'an tsaro na farin kaya suna ƙara gwamnatin Najeriya maƙiya suna ƙara gwamnatin Najeriya ƙiyayya da baƙin jini da kuma kallanta da wani ido wanda a da ba a kallanta da shi wanda kuma duk yake bincike a cikin harkokin ma'aikata ya san cewa daga cikin aikin da aka kallafa wa SSU shine samar da kyautata alaƙa tsakanin gwamnati da jama'a yana da cikin aikin SS in ku ba ku sani ba ba wai SS su kara wa gwamnati bakin jini ba samar da kyakkyawar alaka tsakanin gwamnati da jama'a don haka na daga cikin ayyukan da SS za su iya bincika su gano akwai tension a wuri kaza don haka su ba kamar yan sanda bane suke to a je a kai farmaki amma menene tension din mutanen wurin wata hudu da yake transformers ya fashe mutanen nan sun rubuta takarda sun kai kaza sun yi kaza sun yi kaza ba a ɗauki mataki ba don haka sun ce za su fito su yi zanga-zanga ta lumana sai SSC ne na tsoron in sun yi wannan zanga-zanga za ta iya juyawa ta zoma don haka bari mu je mu samu manajan NEPA mutanen anguwa kaza sun zo muku da bukata me yasa ba ku ba sai su ce mun yi iya namu mun tura headquarters ne SSC sake tafiya headquarters an an zo an yi kaza eh me yasa ba ku kaza ba a abin a hannun gwamna ne sai ta turin gwamna da girma gwamna ga kaza ga kaza sai su ba da shawarwari a rubuce kuma suna fatan a aikata waɗannan abubuwa cikin gaggawa sa'annan sai su kokarin neman waɗanda suke su ne shugabannin waɗancan mutane sai su bi hanyoyin da za su bi na lumana wajen gamsar da su cewa mun samu wani labari na nagarci cewa gwamna ya ji labarin abin da aka yi muku kuma yana nan ya ɗauki mataki kwanan nan za a aiko muku da transformer na haka ku ƙara saurarawa kaga yanzu SS sun yi aikin kwantar da tarzoma a ne amma a sai ce a je a dubi shugabannin waɗannan da za su yi wannan abin a je a tsuntsunto su ko haka tsuntsunto su shi kenan waɗancan kuma fa ba ma gwamnati ta yi tashi jirgin kasa a anguwar su sai su rushe har mun kula haka ba gwamnati ta zo ta kafa masa anguwar su sai su fashe duk abin da gwamnati ta sai su fashe sannan sai su watsi ba daidai ba a saka waɗancan ba kuma sai zaman madadin su haifarwa da gwamnati abokan ƙauna da zaman lafiya sai zama suna ƙara haifar da tushen da ƙiyayya da baƙin jini tsakanin hukumomi da kuma ainihin talakawan gari duk wannan ya faru ne jama'a saboda na ɗaya jahilci na biyu ɗaukar ma'aikaci ba tare da yana da ƙwarewa ko kuma son abin da aka ɗauke shi ba wato kawai ya rasa aiki ne don haka duk abin da ya samu ma zai iya zama aiki gare shi na uku rashin kawo masana daga cibiyoyin ilimi domin su gudanar musu da ainihin maccoci da wayar da kai game da sanin makamar aiki yaya ake tunkarar jama'a yaya ake mu'amala da jama'a yaya ake kaza yaya ake kaza sannan daga ƙarshe da tunanin cewa kowa yake addini to kawai ya tashi yin addini ne saboda ya huce talauci ko kuma takaici ko kuma wani abu ba su taɓa tunawa a cikin tunaninsu akwai waɗanda suke addini saboda Allah ba ina fatan ku fahimci waɗannan bayanan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu indai malam daga ƙarshe yake cewa kama ashkuru ikhwani alladhina tafaddalu alayya bi muraja'ati hadha alkitab kamar yadda kuma nake godiya ta musamman ga ƴan uwana waɗanda suka ainihin taimaka mini wajen duba mini wannan littafi faqara'ahu kullun minhum kamilan min awwalihi ila akhirih kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya karanta wannan littafi karantawa cikakkiyar karantawa tun daga farkon littafin har ƙarshen shi wa'adda alayhi malhubat sannan kowannen su sai da ya gabatar da abubuwan da yake ganin cewa waɗannan abubuwan suna buƙatar a duba su mufida masu amfani kanat mahalla inayatul bahis wanda waɗannan abubuwa lallai ne dukkan mai bincike ya bada kula a kansu yahu su ne na ɗaya fadilatul ustad dr fadl ilahi zuhair الاستاذ في قسم الدعوة في جامعة الامام سابقا نافذ انغال بضم بروفيسور نيوان ليسونا ايلين فضل الهي بحير كون سلا وانا ليس دي احسان الهي زهير مي متفنن الشيعة والسنة بين الشيعة وآل السنة بين كذا وكذا ودان شي ني وانا يواي غير يوا بضم بروفيسور a ɓangaren ainihin da'awa a jami'a ta al'imamu sadiqan na fata an gane sai fadilati doktor abdurrahman ibnu suleiman al-khalifi al-ustadh al-musharik al-musharik wannan ainihin associate professor ne fi qismin da'awa bil jami'a a ɓangaren da'awa na wannan jami'a sai fadilati doktor khalid ibnu abdurrahman al-quraishi wannan kuma al-ustadh al-musharik shi ma associate professor ne fi qismin da'awa bil jami'a yace sa'ilan al-maula al-aliyy al-qadir al-aliyy al-qadir ina roƙon Allah wanda yake shine madubincin al'amarin mu madaukaki ne inko an yi jiya gum khair al-jaza Allah ya musu sakamako na al-khairi alama babaluhu da wannan ainihin gudunmawa da sai gabatar min jihudi na kwazo wa ma asbahu min muslim da kuma irin ainihin wato nasihohi waɗanda ainihin suka gabatar da su jama'a kun ji waɗannan malaman guda uku kowanne da aka bashi sai da ya tsaya ya duba to wannan na ƙara nuna mana bambancin academic malamai kenan ban ba academician ba waɗanda ba academic malamai ba idan ka bashi littafi ya duba kai sai ya ɗan duba haka ko ya ɗan samu wani fasli sai ya abin da sai ya rubuta taqrizi sai rubuta forward ya rubuta ya amince littafin nan yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai daga baya matsala ta zo ta faru kuma sai a zo ai ta salati to abinda wai malamin nan ba su bani ba shine a lokacin da kai kake ganin kai ba ka da lokacin tsayawa ka karanta irin wannan wani yana da wannan lokacin so da haka kai kake ganin duk littafin da ya zo maka haka za ka yi mishi tasammuli ko dan haka kurakuran da ke cikin duk ba ko ne ka haɗe ka zo kai maganganu sai daga baya su yayi gari aka san haka wani yana nan duk littafin da ya saya sai ya bushe ɗaya bayan ɗaya ya karanta abin shi a daidai lokacin nan sai ga a wani ya sa hannu wani ya sa hannu wani ya yi yabo da littafin nan amma littafin yana ɗauke da maganganu na kurakurai irin haka sai ka ji alamomin tambaya sun fara faruwa irin abin da ya faru da littafin saboda tafasir na sabon malamai fiye da goma suka sa hannu ga littafin amma sai aka wayar da kai a ce dukkansu ba su karanta ba ƙarya suka yi ƙarya suka yi har da salafiyyu da na cikinsu duk ƙarya suka yi in ka karanta muƙaddimar farko muƙaddimar abin nan ɗin duk za ka ga sa hannunsu mutum ya ce na karanta littafin nan tun daga farkon shi har ƙarshen shi na haka sai da mas'aloli na aƙida da manhajiyya da sauransu suka bayyana a littafin sai kuma mutum ya ce gaskiya saboda Allah ban samu karanta ba ne ta amma malam kuma nan ne ka rubuta ka ce ka karanta littafin tun daga farko har ƙarshe malam ba za ku ji tsoron Allah game da irin wannan abin domin wasu masu littafi suna ba malam wane da wane ya sa musu hannu ne don ne domin littafin ya karbi haka wani ya rubuta littafi ya sa mai tsarki ya ba Muhammad bin Usman ya duba mishi ya ba ainihin Barkau ya duba mishi ya ba Malam Jafar suka duba duk gaba ɗaya suka tabbatar da littafi ne mai nagarta sai da mas'aloli suka je baya kuma sai suka je suka ce gaskiya ba su karanta ba haka ya faru ga Malam Abubakar Muhammad bin game da littafin saukar Annabi Isa wanda su ne su yi dubiyar rubuta ba ta kala ta faru malam ya ce gaskiya shi ne bai samu damar karantawa ba to ko jama'a sai na ɗauki darasi daga wannan abu sai na ga malaman nan ba miyagun malamai ba ne amma aiki ne musu yawa ba su da lokaci ko wani mutum ya zo wurina malam ina son kai min taqrizin wannan littafi sai in ce wallahi ban da lokaci sai ya ce ai malam da dai ka daure sai in ce a'a sai ta yana magana akwai wanda ya ce shi ya rabu da da'awata ne saboda kai ya rubuta littafi a kabin ya ka an sa mai hannu na ce ban da lokaci nake mishi ba da lokaci jama'a a lokacin ma ne ba ma ta taqrizi a littafin shi nake ba a lokacin ma ne ina ta kokarin in nemi kudi ne da zan tafi karatu yola na iya tuna a wannan lokacin wata munasaba ce ta kai ni kwana a Kaduna na yi musu wa'azi aka kawo littafin aka bani nace mishi gaskiya ba ni lokaci ya zo da kanshi ya same ni da safe nace mishi wallahi ba ni lokaci yace malam to ba za ka daure ba nace ba ni lokaci yace to ba sai ya bar littafin nace mishi ina ganin hairan da zan mutu ba zan samu lokaci wallan haka kai haƙuri amma bari in gaya maka ni a wurina idan na san na isa rubuta littafi ba ni bukatar kowa ya min taqrizi zan rubuta ne in buga abuna amma in na san cewa sai na jinjina da wani to ba zan rubuta ba yanzu mun magana na gaya mishi idan har sai na sa hannu na duba littafin sannan zai buga to ina ce mishi kenan da sai buga littafin ba ya koma ya ƙara nuna tukuna in kuwa sai ya tafi ba da bukatar sai wani ya sa mishi hannu tabibin da fa na suru jinal albani gaba dai babu taqrizin kowa a jiki babu taqrizin kowa a jiki amma duk littafin wiqatul insan na wafid abdussalam bani sai dai kawo jaza'ir ne min hadd muslim ya mishi taqrizi saboda ne zai so ya dan jajjara mishi ya dan dubba mishi sannan kuma ya taka takalmin shi ya hau sama dan a hange shi a ce ai jaza'ir ma ya bada littafin ya kamata mutane su tsaya su fuskanci gaskiya jama'a kuma a rinka shaida wa mutane ita gaskiya din ko da ba ta da dadi amma dai ka kiyaye duk gaggawar da kake yi hatta thesis da ake yi na jami'o'i ko kuma projects idan kai ne supervisor mutum idan baka samu ka karanta ba kar ka ce ka karanta in kuma ka san baka da lokaci kar ka karbe shi a matsayin aiki ya zo ya ce ka duba a kaji ba mai supervisor sai ka ce baka da lokaci ya fi sauki jama'a amma menene amfanin ka ce za ka yi mishi supervision ya zuwa ka maka chapter 1 and 2 ka zo kai ma ka aje su akan tebur ya dawo ka ce ka je ka dawo ya sake dawo ka ce ka je ka dawo ya dawo sai ka ji kai mutumin nan tun daga Gombe fa yake zuwa kai shi ke ne in je ka kai chapter 3 and 4 kai ba komai na yi approving wannan ba ka duba ba kun hada riya cikin wannan aikin jama'a, kama na lura gaskiya ba sa lura waɗannan implications din.
Allah ya kyauta. Malam da yake cewa wa ba'd, to bayan haka sahabal kitab, shi wannan littafi da kake gani huwa juhudin bashari, kokari ne na mutum, sama fihi min sawabin fa min fadlillah wa tawfiqihi, duk wani abu ka gani daidai a cikin littafin, to wannan ainihin wato falala ce ta Allah da kuma dacewar Allah. Wa ma fihi min khata, duk wani abu da ka gani wanda yake kuskure ne, fa huwa minni wa min ash-shaytan, wannan kuskure daga gare ni ne kuma daga shaytan ne. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'an, Allah da manzonshi su biyu sun barranta daga wannan kuskura. Barka ji salafiyanci inda ya bayyana sai sauri ya sauke lamba sai ce wa raba hadha al-ma'na an Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu, wannan irin magana da na faɗi daga Abu Bakr ibn Siddiq ta zo man masu ila anil kalala, da aka tambaye shi dangane da kalala shi ne mutumin da ya rasu ba shi da wani wanda zai gaje shi sai ɗan shi kwaya ɗaya ko ɗan shi kwaya ɗaya. Kalan sai Abu Bakr ya ce a ƙulu fi hadha ra'ayi, zan yi muku fatawa ne a cikin wannan matsala da ra'ayina. Fa in yakun sawaban fa min Allah, idan daidai ne to daga Allah ne. Wa in yakun khata, idan ya kasance kuskure ne, fa min ni to daga gare ni ne. Wa min ash-shaytan, kuma daga shaytan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu, Allah da manzonshi sun barranta daga wannan kuskure. Malam yace duba tafsirin Ibn Kathir, duba kuma haka ne yace ka baka ba, ina fata an gane. Ko kun fahimta ba? Hatta wannan maganar da ya fi da ya nuna cewa daga Abu Bakar ne ya samu ta, an gane wannan da kyau. Sai ce wa as'alullaha al-'afwa wal maghfira, ina roƙon Allah ya yafewa da kuma gafara. Wa arju in fatani ajran ajran isaba, ko Allah uharrama ajru al-ijtihad, ina fatan ko da ladan dacewa ya kubuce min ban samu lada ba saboda duk abin da ne ban dace ba, ina fatan kada a hana ni ladan kokarin da nayi. Ma'ana ko dai ba duk abin da na rubuta ba daidai bane, amma Allah ya dubi kwazona da niyya ta bani ladan niyya. Mu'amminan min kulli nasihin wa rahalan an yaltamis al-uzra, yace ina ne fatan daga duk wani mai nasiha wanda ya ga ainihin wani gidi a cikin wannan littafi ainihin yayi kokarin nema mini uzuri. وليعلم سنن يسني أني راجع للحق بإذن الله، رجاء رجاء للحق من قلنا النداء ودستواني بإذن الله، والرجوع للحق من جملة الدين داء ودستواك وأنا رجعت من جملة الدين. أسأل الله جل شأنه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما روق أن الله wanda ambaton shi ya daukaka ko sha'anin shi ya daukaka, ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka, an ya taqabbala hadha al-amal indahu, Allah ya karbi wannan aiki a wurin shi. Wa an yanfa bihi katibahu, Allah ya amfanar da marubucin wannan aiki. Wa qari'ahu, da kuma ainihin wanda yake karatun wannan littafi. Wa kullu man lahu ishamun fi nashrihi, da kuma duk wanda yake da wani kwazo domin yaɗa wannan littafi. والله الهادي الى سواء السبيل, الله شيني من شروع واجوا ذا هنيا الديدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد, الله يدد الزراء النبي محمد. يتي الدكتور زيد انت بس انسى الف بال انا في البروفيساني ما يتنسى بال انت الدكتور من يبي جل إفا عين هم ابن انتبا الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد لا فاتان داني صندوق البريد يلا شيني بي او بوكس ديشي daga cikin hanyoyin da baka da ka aika da wasiƙar ta haka za ta isa don su ji a rediyo duk waɗannan abubuwa da ka sani na gargajiya na Bature suna amfani da su. Har yanzu suna amfani da post office, har yanzu su ji a rediyo suna amfani da fax, suna amfani da duk waɗannan abubuwa, don haka yanzu kana rubuta